الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 12 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 12 ga watan 2 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi sukan iya gabata tambaya ta farko dan uwa ke cewa menene matsayin mutumin da ya nuna cewa ya san abu alhali kuma bai sani ba ya aikata Allah ya kaddara wato shine cin karo da ajalin shi wanda aka masa wannan magani misali mutum ne shi ba likita ba bai karanci ilimi na likitanci ba aka ce ga marar lafiya sai ya ce to ai ya san magani yazo ya kafa masa siram alhali ba a wurin da ya dace a kafa masa ba wannan siram da aka kafa masa ta zame masa ajali menene hukuncin wannan kisa a takaice wannan kisa ne wanda yake na ganganci an gane ku in ana gudanar da dokar Allah wanda yayi irin wannan kisa dole shi ma za a kashe shi saboda kisa ne na ganganci kai ba masani ba akan abu ka nuna cewa ka sani kuma ka zame ma wannan ajali dole za a zartar maka da hukuncin kisa kamar yadda ka kashe shi amma in a ce likita ne wannan aikin shi ne yau da gobe balantana kuma yana da shaidar da ta tabbatar da cewa shi masani ne game da wannan bangare na ilimin lafiya aka yi katari akan kuskure ya siffanta ma marar lafiya magani ya sha wannan magani ya zame masa ajali alhali kuma ba maganin da ya dace ya sha bane ko ya kafa masa allura a inda bai dace ba ai masa wannan allura ko ya masa siram inda bata dace da shi ba Allah ya kaddara ajalin sa yazo to wannan kisa ne na kuskure iya abin da ke kan wannan likita dole ya bada diya kuma tsakanin shi da Ubangiji subhanahu wataala sai yayi azumi 60 wannan kenan ana maganar masani a bangaren kenan likita in ya kuskure game da mamaran lafiya magani ya bashi maganin da bai dace ba ya sha ya zame masa ajali to wannan sai ya biya diya kuma sai yayi kafara tsakanin shi da Ubangiji amma duk wanda yake ba likita ba ka zo kama mutum allura ta zame masa ajali ko ka kafa masa siram ta zame masa ajali ko ka ce ya sha magani kaza alhali shi kuma bai dace da shi ba kai ba masani ba to wannan kisa ne na ganganci dole za a kashe ka kamar yadda ka kashe shi shine dan uwa bugo da kari sai yake cewa to idan aka karbi diyar misali wannan yawo kana ne akan wata mata da aka mata haka wanda suke jahilai ne akan wannan bangare suka zo suka mata abin da bai dace ba na ilimin da ba nasu ba wannan ya zame mata ajali shine dan uwa yake cewa to in an karbi diya wane ne za a ba diya ita wannan magadanta sune za a ba wannan diya miji dai yana daga cikin magada in tana da shi haka nan ƴaƴanta, haka nan uwa da uba in akwai su, an gane ku, magadanta da kowane bangare su ne za a ba wannan diya, za su raba ta irin yanda suke raba gado. Uwa da uba in ba in akwai ɗako jika, sai a ba su ɗaya daga cikin shida, kowane ɗaya kenan, uwa sai a ba ta ɗaya daga cikin shida, uba a ba shi ɗaya daga cikin shida kenan. Wannan in ita mamaciyar wato ta bar ɗako jika, mijinta kuma sai a ba shi ɗaya daga cikin hudu, sannan abin da ya rage za a raba shi tsakanin ƴaƴanta. Idan maza da mata ne a gauraye, sai a yi lizzakari mislu hazmin unsayi, namiji a ba shi linkin raban mace biyu. In kuma ba ɗa ba jika, wannan duka dai ƙarin fa'ida ne, uwa sai a ba ta ɗaya daga cikin uku, miji sai a ba shi rabin dukiya, sannan abin da ya rage uba kuma sai zo ya kwashi, domin shi ne asibi in har akwai shi. Tambaya ta biyu, ɗan uwa yake cewa musamman a irin ma'aikatunsu na bariki, akwai wasu daga cikin jama'a wanda in lokacin sallah ya yi, idan wanda zai jagorance su ya ba su sallah, in ma'aikacin bariki ne a nan, wai ba sa bin shi sallah, menene hujja da ba kwa bin shi? Sai suka ce wai domin yana bin dokokin gwamnati, baya bin doka ta Alkur'ani da Sunna. A dokokin gwamnati ba kowace doka bace ba haramu, an gane ko? Akwai dokokin da ake tsara su saboda maslaha ta jama'a, duk dokar da ta zamanto haramun, wanda kuma watsar da ita ya zama wajibi, ita ce dokar ta saba ma dokar Allah da ta manzansa. Amma duk dokar da bata ci karo ba da Alkur'ani da Sunna, in shugaba ya kafa wannan doka saboda maslaha ta al'umma, dole a kiyaye wannan doka. Yanzu yau ka je ka leka Alkur'ani ko Sunna, ina zaka samu dokar cewa in ka zo magamar hudu inda aka kafa wato wuta, ce cewa in ja ta kama dole zaka dakata, sannan wanda ta ba su hannu tsanwa kuma din sun wuce. Sannan wannan doka da aka gina ta saboda me aka gina ta? Saboda maslaha ta al'umma, saboda maslaha ta al'umma. Waɗannan abubuwa ne wanda ake kiran su al-masalihul mursala, wannan wani bangare ne daga cikin ilimi na usulul fiqh. Duk dokar da jama'a suka kirkira suka kafa ta, in dai bata ci karo da dokar Allah da ta manzansa, shugaba in ya kafa wannan doka saboda maslaha ta al'umma, bin wannan doka wajibi ne, domin bin wannan doka bin Allah ne. Saboda kiyaye wannan dokoki, amfaninsa zai dawo kanku a nan duniya, kuma zai komo kanku a gobe kiyama, domin kun yi biyayya ga shugaba. To dan haka maganar cewa wai dan yana bin dokokin gwamnati ba za a bi shi sallah ba, ko shi gwamnatin da ya kirkira dokoki, dokokin da suka saba ma Allah, suka saba ma manzansa, dokokin da waɗanda suke mashagiya da cin alade suka tsara na constitution suka kawo, in shi shugaban bai halatta ba wannan doka, bin shi sallah ya halatta. In ya halatta wata doka wadda ta ci karo da Alkur'ani da Sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, a wannan lokaci ne babban kablasar ya tabbata a kansa, wanda in ana da damar gusar da shi dole a gusar da shi, kuma bin shi sallah bai ya halatta, domin in ka bi shi sallah ka bi kafiri sallah. Kenan shugaban da yake hukunci da wani littafi kuma bayan Alkur'ani da Sunna, yana da kudirin cewa wannan littafi shi yafi Alkur'ani, kuma shi yafi dace ma mutanen yau, ko kuma daidai yake da dokar Allah, to wannan babu tantama game da kafircinsa. Amma in ya tabbata wannan doka da yake hukunci da ita shirme ne da hayaniya, haramun ne, bai dace ba a yi doka da ita, san zuciya ne kawai ya kai shi yake hukunci da dokokin da ba na Allah ba, ba na manzonsa ba, wannan fasiki ne, azzalimi ne, baka da dalilin da zaka dora masa wannan kafir, wannan kablasar, baka da dalilin da zaka kafirtar da shi. Shugaba ne fasiki, azzalimi. Kenan in ya tabbata dokokin da yake hukunci da su shirme ne da hayaniya, ya tabbata dokar Allah ita ce tafi dace ma jama'ar da suke raye a yau, kamar yanda ita ta dace ma waɗanda suka gabata, kamar yanda kuma ita za ta dace ma duk wanda zai zo nan gaba har zuwa kiyama. In ya tabbatar da haka, azzalimi ne, fasiki ne. Haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar. Kuma insha Allah ƙarin bayani akan wannan mas'ala zai zo nan gaba. Kenan don haka wannan tsabar jahilci ne, kace wai dan yana bin dokar gwamnati ba za ka bi shi sallah ba. Assalamu alaikum. Na'am.
likitan da ya gane cewa wannan mara lafiya ba zai tashi ba
kamar ya gane ba zai tashi ba ya kashe shi wani likita ya gane cewa mara lafiya ba zai rayu ba ya masa allurar da zai karasa wannan yayi kisan ganganci ina kake da tabbacin cewa ba zai rayu ba nan gaba hashashi ne su da yawa wanda ake debe kauna game da rayuwarsa ubangiji ta'ala sai rayar da shi zamani wanda yake mai tsawo ita rayuwa a hannun Allah take kuma kowa Allah ya yanke masa ajali ba yanda za a yi mutun ya mutu sai ya cike ajalin sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna ruhal qudusi nafasa fi ruhi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha wa tastawiba ajalaha yace lalle jibrilu alaihi salam yayi busa a cikin zuciyata wanda wannan nau'i ne daga cikin nau'ikan wahayi yace masa lalle duk wata rai da ka sani ba za ta mutu ba sai ta cika iya kwanukan da Allah ya yanka mata kuma sai ta cinye arzikinta gaba daya ba za ka mutu ba daidai da kwaya ɗaya tak na arzikinka ka barta a doren ƙasa don haka kasancewar iya hashashin shi ne likita sai ya ce wannan ba zai yi ba saboda yana da dalilai waɗanda suka tabbatar masa kusan sama da 60 a cikin 100 ko 80 a cikin 100 wanda kuma ya jarraba ba yau ba jiya ba to amma wannan dalilai da suka tabbatar masa lalle wannan ba zai rayu ba game da wannan rashin lafiya anan bayya halatta ya masa allura cewa ya karasa bayya halatta an gane ku saboda baka da tabbas ba abin da yake gagara Allah so da yawa mutumin da aka ɗebe kauna game da rayuwarsa ubangiji subhanahu wataala sai ya bashi lafiya kuma marar lafiya nawa yake warkewa wanda yake mai jiya ya mutu don haka kasancewar duk tsananin mutum da ya shiga cewa to in aka bar shi zai wahala game da wannan rashin lafiya bayya halatta ko da kai a matsayin kakai da sakanka akwai sahabi akwai a cikin wato hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutumin da ana cikin yaki aka masa rauni jin zafin wannan rauni sai ya kai shi ya kai kashin haƙuri sai ya dauki wuka sai ya caka a cikin sa ya kafa ta sannan sai ya rubuta ciki akan ta ya karasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ganshi a wuta a sanadiyar kisan kai da laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin sura ta 12 a bangaren lissafi suratu yusuf mun tsaya ƙarshen aya ta 42 wanda ita aya ta 42 wato tana bayani ne game da sakon da annabi Yusuf alaihi salam wato ya ba ɗaya daga cikin mutane biyu waɗanda aka yi dacen shiga kurkuku tare da annabi Yusuf wanda kamar yanda darasi da ya gabata ita dai matar sarkin Masar a wannan lokaci ta ji irin maganganun da ke yawo a ƙasar Masar na gusurutsuma dangane da abin da ya gudana tsakaninta da bawanta na cewa ta nemi ya ba ta haɗin kai domin su aikata alfasha su kuma abin su yi girmama a kansu suka ga cewa yanzu duk matsayin da Allah ya mata ta rasa wanda za ta nemi ya ba ta haɗin kai domin aikin alfasha sai bawa wanda kasancewar matan manya-manyan fadawa ne suke yada irin wannan magana me za a yi matar sarki sai ta shirya wata gayya ta musamman ta shirya musu walima wanda wurin da aka shirya walima an zo an shimfiɗe shi da kilisai da matasan kai kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa a'tadat lahunna muttaka'a sannan daga cikin abincin da aka shirya na walimar an zo da kala-kala na abinci daga cikin abincin da aka zo da shi akwai abincin da baya ciyuwa dole sai da wuka ka sanya ka yanka ka ci don haka Allah ya ce mana wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, kowace mata daga cikin matan da ta gayyato aka bata wuka ta musamman. Ashe ita ta kulla musu wata makalkashiya ta shirya Annabi Yusuf alaihi salam, ta buye shi a can cikin gida. Bayan lokacin fara cin abinci yayi, a lokacin nan sai ta faɗa ga Annabi Yusuf alaihi salam cewa ya fito ya gaida baki. Fitowar da yake, waɗannan mata da suka ga Annabi Yusuf, kamar yadda Allah ya faɗa mana, falamma ra'ainahu, lokacin da ya fito suka ganshi, akbarnahu, sai suka girmama shi, suka girmama lamarinsa, suka girmama sha'aninsa. Wa qatta'na aydiyahunna, suka haɗu suna masu yanka hannuwansu da wannan wukaki. Wa kun an gane ko alhali ba su san suna yanka jikinsu ba, saboda kasancewar kyawun Annabi Yusuf alaihi salam ya tafiyar rahan kullansu. Kamar yadda bayani ya gabata, so da yawa abu yakan tunkaro ka sai ya tafiyar da hankalinka ya zamanto duk abin da kake ciki baka gani illa wannan abin da yake gabanka. Don haka suka hadu suna yanka hannuwansu. Wa kulna hasha lillahi ma hadha bashara, sai suka faɗa suka ce Allah ya tsare mu, ko kuma tsarki ya tabbata ga Allah, wannan dai ba mutum bane ba. In hadha illa malakun kare, wannan bai zamanto ba face kawai wani mala'ika ne mai daraja daga cikin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala, saboda a iya kyawun da suka gani ya wuce kyawun dan adam. Kuma ya tabbata a cikin hadisi sahihi, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daren da aka yi mi'raji da shi yake cewa ya wuce da Annabi Yusuf, Ubangiji ta'ala ya ba Annabi Yusuf rabin kyawu. Misali, a cikin ɗari kashi 50 aka ba Annabi Yusuf alaihi salam. Don haka gardawa suke ba da laƙani na farin jini, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Shi iya abin da yake kallo, in ya ji ma'anar ayat ta yi kusa da wannan kinto sai a ce maganin kaza ce. An gane? To shine anan suka ce in hadha illa malakun karim. A lokacin nan sai ta ce to fa zalikunnal ladzi lumtunnani fihi, wannan da kuke gani shine fa kuka zarge ni saboda shi, kuka ce wai yaya za a yi matar sarki ta rasa wanda za ta buƙaci ya bata hadin kai sai bawanta. Tace to gashi shine ku abinda kuka yi ma ya wuce nawa, ga ya duk kun yanka hannuwanku alhali ba ku sani ba, katada cai ya tsutsun gaba ɗaya suka yanki. Tace wala qadra wattuhu an nafsihi fastasa, tace tabbas ni na nemi ya bani hadin kai domin aikin alfasha, amma sai ya ki ya nemi tsari da kariya na Ubangijinsa. Na masa kashedi, na masa barazana, na ce wala illam yafa'al ma amuruhu, in har bai aikata ba abinda nake umarninsa da shi shine na bani hadin kai. Tace masa la yusjananna, lalle ne kawai za a jefa shi kurkuku ya ci gaba da zama. Wala yakunan minas sagirin, kuma zai zamanto daga cikin waɗanda suke kaskantattu wulakantattu, ko da an shigar da shi kurkuku to inda ya fi wulakanci can za a saka shi. Annabi Yusuf alaihi salam da ya ga irin wannan yanayi da ya fada wanda wata fitina ce, sai yake cewa rabbi ya Ubangijina as-sijnu ahabbu ilayya, yace zaman kurkuku shi yafi soyuwa a wajena, mimma yad'unani ilayhi, game da abinda mata suke kirana zuwa gare shi. Wannan addu'a ce Annabi Yusuf alaihi salam yake, sai yace wa illa tasrif anni kayda hunna asbu ilayhinna, yace ya Ubangijina in har baka juyen mun da wato shine makircinsu, yace wallahi zan karkata zuwa ba su hadin kai akan abin da suke nema game da ni. Wa akum minal jahilin, yace in kuna ba su hadin kai to zan zamanto daga cikin waɗanda suke wawaye, ma'ana masu keta doka ta Ubangijinsu, domin duk wanda ya saba ma Allah wannan wawa ne, inda ya san kimar Ubangijinsa ba zai saba masa ba. Duk iliminka in dai ka saba ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala sunanka jahili, amma wannan jahilci ana nihi wauta, ba jahilci ba wanda yake kishiyar ilimi. Ubangiji ta'ala kuma ya karba masa addu'arsa. A lokacin nan shugaba da mukarrabansa suka yi shawara cewa abin da ya dace kawai a jefa shi kurkuku ya ci gaba da zama har wato lamari ya lafa waɗannan maganganu da suke yawo. To aka jefa shi kurkuku, lokacin da zai shiga kurkuku ya shiga tare da mutum biyu waɗanda khadimai ne waɗanda suke na sarki. Waɗannan shiga suke da wuya suka ba Annabi Yusuf labarin wani mafarki da suka yi. Annabi Yusuf alaihi salam kafin ya ba su fassara wannan mafarki ya nuna musu matsayin da Allah ya masa, shine mu'jiza gagar koyo. Yace la ya'tikuma qa'amun turzaqanihi illa nabatu kuma bi ta'wilihi qabla an ya'tiyakuma zalikuma mimma 'allamani rabbi. Dan saboda duk lokacin da ka nuna ma mutum wani abun mamaki wanda ya wuce hankalinsa, to zai fi gaskata ka akan abin da zaka faɗa masa. Dan haka annabawan Allah da manzanni Allah yake karfafa su da mu'jiza domin jama'a wato su gaskata su. Dan haka duk wani boka da malamin tsubbu a yau sai ya nemi abin da zai ba mutane mamaki, sannan zaka ga tsubbunsa ko kuma bokancinsa yana ci gaba. Daga ya zo ya yi maka wani abu wanda yake na daba-daba wanda hankalinka zai gushi, to a wannan lokaci zaka fi gaskata shi. To dan haka anan Annabi Yusuf alaihi salam ya nuna musu mu'jizar da Allah ya masa. Duk abincin da za a kawo musu a cikin yini, kafin abincin ya zo, Annabi Yusuf sai ya ba su labarin a yau za a kawo muku abinci a lokaci kaza kala kaza, kuma ga gwalgwadon abincin. Bayan ya gabatar musu da matsayin da Allah ya masa na annabta, sai ya yi kiransu wato zuwa kadaita Allah a cikin ibada, wanda daman shi ne abin da duk wasu manzannin Allah suke buɗe da'awarsu da shi, kira zuwa tauhidi. An gane ko? Kamar yadda ya ce ya sahibai sijini, a arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sulthan inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dhalika ad-dinul qayyim walakinna aktharan nasi la ya'lamu. Ya kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada, ya nuna musu cewa duk wani abin da suke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sunaye ne wanda su da uwayensu suka kirkira suka nada musu, ba su cancanta ba a sarrafa musu wani abu wanda yake mai sunan ibada. To bayan ya kiraye su zuwa kadaita Allah a cikin ibada, sannan Annabi Yusuf sai ya fassara musu mafalkin, ya ba wannan wanda yayi mafalkin yana dauke da wato kwando uku na gurasa a kansa, kuma tsuntsaye suna tsatsagar wannan gurasa. Yace kai fassaran mafalkinka, an gane ko? Shine fa yuslahu fata'kulu bayru min ras, yace tsire ka za a yi, kuma tsuntsaye su zo su ringa tsatsagar kanka kamar yanda kai mafalki kana mace. Shi kuma wanda yayi mafalkin yana nan na goma shugaba wato giya kamar yanda ya saba masa. Annabi Yusuf ya bashi labarin cewa kai zaka fita daga cikin kurkuku, kuma aikin ka na da na masarki hidima zaka ci gaba da yin shi. To a lokacin nan sai suka fada masa, suka ce to ai ƙarya ne wannan mafalki fa da muke, ba haka bane ba. Annabi Yusuf ya ce qudiya al-amru allazi fihi tastaftiya, ai lamarin da kuke neman fatawa a baku amsa game da shi, tuntuna an riga an hukunta, ko ba haka bane ya zama haka? Dan haka Abdullahi dan Mas'ud yake fadar cewa ƙarya suke akan mafarkin, amma da suka ba da labari mafarkin sai ya zama tabbas. Tare da cewa Abu Mijlaz yake cewa shi wanda yake ce wanda yace yayi mafarkin gurasa kwando uku akan sa, tsuntsaye suna tsatsaga, wanda a ƙarshe kuma aka kashe shi, shine makaryaci a cikin mafarkin sa, dan haka sakamakon ya kasance akan sa, shi kuma wancan yana da gaskiya akan mafarkin sa. Dan haka anan a takaice abinda muke so mu sani, baya halatta musulmi yayi ƙarya cewa yayi mafarki, domin cewa nayi mafarki kaza alhali kai ko baka yi ba babban laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka wanda Allah zai azabtar da mai haka a gobe kiyama a cikin wuta. Kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari da Sunan Tirmidhi da Musnad na al-Imam Ahmad, Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, man tahallama kadiban kullifa lahu yawmal qiyamati an ya'qida baina sha'iratayn wa lan ya'qida bainahuma. Manzon Allah ya ce duk mutumin da yayi mafarki na ƙarya bi alhali bai yi mafarki ba, yace yayi, a ranar kiyama manzon Allah yace za a cikin wuta za a kallafa masa kulla tsakanin kwayar alkama biyu har abadan abada ko ba zai iya kullawa ba a baka kwayar alkama biyu a ce sai ka kulla su wannan shine sakamakon azabar da Allah zai ma duk mutumin da yake nuna cewa yayi mafarkin ƙarya wanda a yau ya zaman to kasuwa sai mutun yazo yace yayi mafarkin annabi kaza ya bashi kaza yayi mafarkin annabawa kaza sun bashi kaza kuma alhali makaryaci ne in ma yayi mafarkin shaydanu ne ya gani domin bai san ba wane ne annabi inda zaka ce ya fada maka sifa biyu daga cikin sifofin halitta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai iya fada maka ba to dan haka shine anan lokacin nan shi wanda ya tsira za a fitar da shi daga kurkuku annabi Yusuf sai ya bashi sakon cewa in har ka fita ka samu shugaba ka bashi labarin cewa akwai wani bawan Allah yana nan yana zaune a cikin kurkuku bai san matsayinsa ba shine ubangiji ta'ala yace wa qala lil ladhi dhanna annahu najin minhu madhkurni inda rabbik fa ansahu shaytanu dhikra rabbi falabisa fi sijni bi asili Yusuf alaihi salam sai ya fada ga mutumin da yayi yakinin cewa mai tsira ne wannan anan kada ka fassara ta akan zato domin tana daga cikin af'al kalbiyya abinda take fa'idantarwa anan shine yakini kamar yanda yake fada wa zannu Allah marji amin Allah illa ilaihi thumma taba alaihim liyatubu shine yace wa qala lil ladhi dhanna wato Yusuf alaihi salam sai ya fada ga wanda yayi yakinin annahu najin cewa shi mai tsira ne minhuma daga cikin mutanen nan biyu kenan waɗanda suka shiga kurkuku tare da shi sai yace udhkurni inda rabbik yace ka ambata labarina a wajen mai gidanka an gane ku ka bashi labarin cewa akwai wani yana nan yana zaman manda da fu bai san ba menene matsayinsa fa ansahu shaytanu dhikra rabbi shaydani sai ya mantar da shi tuna ma mai gidansa labarin annabi Yusuf shin shaydani yana da ikon da zai mantar da mutum a karan farko dai shaydani bayyana ikon mantar da bawa wani abu domin mantar da bawa wani abu yana daga cikin kasaisul rububiyya ta hanyar da shaydani yake mantar bawa wani abu zai zo ya shagaltar da kai da wasu abubuwa wanda kula da waɗannan abubuwa su ne za su zame maka sababin kamanta da wannan abu an gane ku wasa da hankali da shaydani yake ma bawa ya zo ya jefa maka wasi-wasi ya shagaltar da kai da wani abu to wannan shi ne yake zame ma bawa sababin manta wani abu amma a farko ba wanda ya isa ya mantar da bawa wani abu face mahaliccinsa don haka a nan Allah ya jingina mantarwa kin ga shaydani domin shi ne sababi shine yace fa ansahu shaytanu dhikra rabbi shaytani sai ya mantar da shi ambata ma mai gidansa labarin Yusuf ko kuma kamar da damirin ga annabi Yusuf fa ansahu shaytanu dhikra rabbi shaytani sai ya mantar da annabi Yusuf wato ambatan ubangijinsa maimakon ya koma zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ya kaskanta kai ya nemi Allah ya yi masa matsayin da yake ciki amma sai ya koma cewa ya bada sakon cewa wai a fada ma sarki cewa gashi yana zaune bai san ba menene matsayinsa don haka wannan aya Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri idan ya karanta ta kuka yake shine anan yace gaya ya fada cikin musiba yace maimakon ya koma zuwa ga ubangiji a matsayin shi na annabin Allah amma gaya sai ya fada ma wannan ya bashi sakon cewa wai a ambata shi a wajen mai gida yace to ina ga mu a yau wanda su ake duk matsayin da ka fada tunanin kowa kada ya zo cikin zuciyarka illa mahaliccinka domin shi ya jefa ka cikin tsananin kuma shi zai yaye maka sai ya ce falabita fi sijni bi asilin Yusuf alaihi salam sai ya ci gaba da zama a cikin kurkuku wasu shekaru idan aka ce shine daga shekara 3 zuwa 9 don haka wasu malamai suke cewa shekara 7 ya zauna زام تاشي آية تقبع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع إجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وبنجي تعالى كفتا وقال الملك watu shugaba sai ya fada ga fadawansa inni ara saba abakarati yace ni fa nayi mafarkin shanu bakwai simanin waɗanda suke masu kiba an gane ko inni ara saba abakarati simanin yace ni nayi mafarkin saniya bakwai waɗanda suke masu kiba ya akuluhunna sabun ijafun wato sai ga wasu shanu bakwai kuma waɗanda suke ramammu wato suna cinye su sai hade su suke wa sab'a sungulatin kuma nayi mafarkin wato zangarniya bakwai khudrin waɗanda suke tsanwaye an gane Allah bai bayyana mana ba na nau'in wani abinci ne duk da cewa wasu malamai suna cewa alkama ce idan aka ce sumbula shine kenan zangarniya kamar misali kan hatsi kenan wanda da kaikansa wanda kwayar suna cikin kaikai ko na shinkafa ko na alkama da sauransu shine yace wa sab'a sumbulatin yace kuma nayi mafalkin zangarniya bakwai kudurin wanda suke tsanwaye wa ukara yabisat kuma da wata bakwai kinta daban amma busassu ne kamar misali yayi mafalkin kan hatsi guda bakwai gashi tsanwa kenan wanda ake kiran shi tun sannan kuma ga kai bakwai kuma wadanda suke busassu a lokaci dai kenan duka yi wannan mafalkin saniya bakwai masu kiba saniya bakwai ramammu kuma suna cinye wadannan masu kiba ga zangarniya bakwai tsanwaye kuma ga zangarniya bakwai wanda suke busassu sai yace ya ayyuhal malahu yace ya ku jama'a ta tafada in aka ce almalau su ne manyan gari kenan masu kudi da sarakuna aftuni fi ru'yaya yace ku bani fatawa game da mafarki na ku bani fassarar shi in kuntum lirru'ya ta'burun in har kun kasance kuna fassara ta mafarki ku ga ya mu menene ma'anar wannan mafarki da nayi qalu aqgasu ahla sai suka ce ranka ya dade ai mafarkin ka gaurayen mafarki ne kawai an gane ko mafalki ne wanda ba shi da ma'ana wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi adamin kuma mu ba masana bane game da fassarar mafalki kawai manta da shi gaurayen mafalki ne an gane ko idan aka ce abagasu ahlam shine gaurayen mafalki so da yawa in ka saka wani abu a cikin zuciyarka kana wasiwasi wani abu ya zare ma gaba da zaran ka kwanta kawai sai kai ta mafalkin sa ko kuma shaytani yazo yayi ta wasa da hankalinka ya ringa kamanta maka wasu abubuwa wanda ba haka bane ka ringa ganin haka ne wannan shine ake kira da azgasu ahla wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimin suka ce mu fa ba masana bane game da fassarar mafarki dan haka ranka ya dade kaula kanka kawai wa qala alladhina jaminhuma wato mutumin da ya tsira daga cikin mutanen nan biyu waɗanda suka shiga kurkuku tare da Annabi Yusuf waddakara wato sai ya tuna fadar Annabi Yusuf na cewa ya ambata shi a wajen mai gidansa yace ana unabbiukum bi ta'wilihi yace lalle ni zan ba ku labari game da wannan fassara ta mafarki in har kun lamince mu yace fa arsiluni ku aika ni zan je wajen masanin mafarki ya bani labari dangane da fassarar mafarkin shugaba din zo in fada muku wanda wannan bayani ya gabata in kana zauna a wajen babban mutum in za ka yi wani al'amari to ka nemi izini musamman shugabanni an gane ku shine anan kenan yace wato ana unabbiukum bi ta'wilihi sai yace fa arsilun yace ku aika ni kenan yana neman izinin a bashi damar ya je ya tambayo fasara wannan mafarki ya zo ya bada don haka kamar yanda Abdullahi dan Abbas ya fada cewa kurkukun ba a cikin gari ba take a wajen gari take don haka ya zo da cewa fa arsilun ma'ana ku aika ni na je na tambayo shi lokacin da yaje sai ya fada ga Annabi Yusuf lafazin kenan anan abinda muke so mu gane lafazin waddakara shine an ciro shi ne daga iddikar iddikar shine tuna abu bayan mantawa da kana sane da abu sannan sai ka manta to idan ka tuna shine ake amfanin da lafazin wato iddikar sai ka ce iddakartu ma'ana na tuna abu kaza kenan bayan kana da sane da shi ka manta sannan ka tuna shine anan yace waddakara ubangiji ta'ala yace sai ya tuna kenan fadar Annabi Yusuf da yace masa ka ambata ni a wajen shugaba cewa akwai wani bawa yana zama a cikin kurkuku an manta da shi ba'ada ummatin bayan wani zamani wanda yake mai tsawo shine malamai suka ce kusan shekara 7 ana unabbiukum sai yace ni zan ba ku labari game da bitawilihi game da fassarar wannan mafarki na shugaba fa arsiluni dan haka ku aika ni naje wajen masanin fasaran mafarki na tambayo shi domin na dawo na ba ku labari lokacin da yaje sai ya fada ga Annabi Yusuf yace Yusuf yace ya kai Yusuf anan an shahi adatun nida abinda zaka kaddara ya Yusuf yace ya kai Yusuf ayyuha siddiqu yace ya ma abucin ya wanda ya kai matuka a wajen gaskiya as-siddiq mai yawan gaskiya ko ka fada ka ce wanda ya kai gaya a wajen fadar gaskiya kamar yanda lakabi ne na Abubakar Allah ya kara masa yadda yace an gane ko me yasa ya masa wannan lakabi saboda yayi mafarki ya ba Annabi Yusuf labarin mafarkin da yi kuma ya ba shi fassarar mafarkin kuma ga yanda al'amarin ya kasance don haka ya masa wannan lakabi yace masa aftina fi sab'i baqaratin simani ba mu fatawa wato ba mu amsa game da shanu 7 waɗanda suke masu kiba ya akuluhunna sab'un ijafun wanda shanu 7 ramammu wato na cinye su wa sab'i sumbulatin khudri da zangarniya 7 waɗanda suke tsanwaye wa ukhra yabisatin da wata 7 kinta daban waɗanda suke busassu yace wannan mafalki ne wanda yake na shugaba an gane ko ba ni ne mafalkin ba shugaba yayi wannan mafalki don haka muna neman ka ba mu fatawa yace la'alli arji'u ilan nas me yiwa in ka fada mun zan koma zuwa ga jama'a in ba su labari la'allahum ya'lamun dan su san fassara wannan mafalkin menene ma'anar sa la'alla anan bi ma'ana di kai ai di kai ya'lamun dan su san fassara wannan mafalkin qala si annabi yusuf wato ya fada masa yace masa an gane ko fassarar kenan wadannan mafarki da ya masa shine anan ubangiji subhanahu wataala yake kissanta mana shine sai yace tazra'una sab'a sinina da'aba yace masa za ku yake cewa tazra'una sab'a sinina da'aba da'aba ko kuma da'aba ka daure wato hamza kin kamar yanda wato wasu daga cikin malamai suka karanta qala tazra'una sab'a sinina da'aba kafin haka Annabi Yusuf ya fassara masa cewa waɗannan shanu 7 waɗanda suke masu kiba da zangarniya 7 waɗanda suke tsanwaye waɗannan kenan shekaru ne waɗanda suke na albarka wato na damuna kenan wanda za a samu amfani waɗannan shanu 7 waɗanda suke ramammu da zangarniya 7 waɗanda suke busassu waɗannan su kuma shekaru ne waɗanda suke na fari an gane ko haka Annabi Yusuf ya fassara masa kenan shanu 7 masu kiba da zangarniya 7 tsanwaye wannan shekaru ne 7 wanda ubangiji subhanahu wataala zai jaddada musu wanda za a samu albarka ta damuna kenan waɗannan shanu 7 waɗanda suke ramammu da zangarniya 7 busassu waɗannan kuma shekaru ne waɗanda suke na fari dan haka Annabi Yusuf sai ya ce musu tazra'una sab'a sinina da'aba wato ku je ku yi shuka shekara 7 ku yi noma da'aba kamar yanda kuka saba akan al'adar nan jumla ce khabariya amma ba ma'anar ta shine insha'iya da yace tazra'una wannan umarni ne yake musu ai izra'u sab'a sinina ala adatikum fi zira'a kuje wato ku yi shuka shekara bakwai kamar yanda kuka saba akan al'adar ku fama hasattu yace duk abinda kuka girba na abinci yace fazaruhu fi sumbulihi ku bar shi a cikin zangarniyar shi kada ku sissike an gane ku domin hikima barin abinci a cikin kwaya wato baya saukin lalacewa kwari bayya addabar shi don haka manoma in sun yanke abinci galibi ba duka ba ake sissike shi sai dai in kasuwa za a kai a sayar don haka wasu su yi dame dame aje a sanya a cikin rumbu wasu ku su bige shi aje a kimshe shi don haka yace musu fama hasattum yace duk abin da kuka girba na abinci a waɗannan shekaru bakwai masu albarka yace fazaruhu fi sumbulihi yace ku bar shi a cikin zangarniyar shi kenan kada ku sissike illa qalilan mimma ta'kulun sai dai dan kadan daga cikin abin da za ku ci gurgudan bukatar ku wannan ba laifi kuna iya sissikewa thumma ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun yace sannan bayan waɗannan shekaru bakwai masu albarka yace wasu shekaru bakwai waɗanda suke na tsanani masu tsanani yace za su biyo baya kenan sune shekaru waɗanda suke na fari ya akuluna ma qaddamtu lahunna waɗannan shekaru bakwai na fari wato za su karar da ma qaddamtu lahunna duk abin da kuka gabatar musu na tanadi duk abincin da kuka tara a wannan shekaru bakwai masu albarka to waɗannan shekaru bakwai na fari da za su biyo baya duk abin da kuka tara sai sun karar da su illa qalilan mimma tuhsinuna sai dai dan kadan daga cikin abin da kuka kiyaye shine na iri kenan in ruwa ya samu aje ayi shuka ka san shi manomi sai in wahala tayi wahala abin da ya tanada na iri zai dauko shi ya sarrafa shi koda babu abincin da zai ci to wannan na iri bai ya taba shi sai dai in wahala ta kai wahala to dan haka sai yace musu kenan waɗannan shekaru bakwai masu tsanani yace za su biyo baya idan ku suka zo yace ya akuluna ma qaddamtum lahunna za su karar da duk abinda wato kuka gabatar musu kenan na tanadi abincin da kuka tara sai yace illa qalilan mimma tuhsinuna sai dai dan kadan daga cikin abinda kuke kiyayewa na iri shi kadai ne kenan zai rage sannan sai yace musu ubangiji ta'ala sai yace thumma ya'ti min ba'di zalika amu yace sannan wata shekara za ta zo bayan waɗannan shekaru bakwai na fari fihi yughasun nas a cikin wato wannan shekara da za ta biyo baya kenan a cikin shi ne za a ma jama'a ruwa lafazin yughasu in ma ka dauke shi daga gais al-gais shine ruwan sama kamar yadda ubangiji ta'ala ke fada wa huwal ladhi yunzilu al-gaisa min ba'di ma qanaqu wa yanshuru rahmata wa huwal waliyyul hamid kamar yadda ya fada inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunzilu al-gais wa ya'lamu ma fil arham abinda ake nihi da al-gais wato shine ruwa ko kuma ya zamanto wato min al-gaus in aka ce al-gaus shine fitar da mutun daga cikin tsanani da halaka kenan fihi yughasun nasu a cikin wannan shekara ne za a cece jama'a daga cikin tsananin da suka fada wa fihi yasirun kuma a wannan shekara ne za su nannagi inabi bayan waɗannan shekaru da suka wuce ba su taci komai ba an gane ko yace wa fihi yasirun a wannan shekara ne inabi zai yi ƴaƴa kuma za su nannage shi su yi giya kamar yadda suka saba yi kenan wannan shine fassarar da annabi yusuf alaihi salam wato ya ba wannan dan sako na shugaba cewa ya je ya fada masa lokacin da shi wannan dan aiki ya je ya fada ma shugaba ga abinda annabi yusuf ya fada game da fassarar mafarkinka ranka ya dade wa qala al-maliku wato shugaba sai yace i'tuni bi yace kuje ku zo mun da shi kuje ku fito da shi ku zo mun da shi falamma ja'aku ar-rasulu lokacin da dan aikin sarki ya je ma annabi yusuf ya bashi labarin cewa shugaba yace ka zo mu je qala wato annabi yusuf sai ya fada ga dan aikin sai yace masa irji ila rabbika yace koma wajen mai gidanka an gane ko koma wajen mai gidanka shi shugaban da ya turo ka fasaluhu yace ka tambaye shi ma balun niswati lati qata'na aydihun, wai menene sha'anin matan da suka yanyanka hannuwansu, menene lamarin su, menene ya kai su suka yanyanka hannuwansu. Anan sai yace inna rabbi bi kaidihin alim, amma ubangiji na masani ne game da kaidin su, amma kai ka je ka fada masa shugaba ba zan fita ba sai ya tambaye waɗannan matan wanda suka yanyanka hannunsu menene lamarin su, me ya kai su zuwa yanka hannuwansu. Nan kasancewar Annabi Yusuf alaihi salam kamar yanda Allah ya hakaito mana yayi kinaya, bai fito ba fili ya bayyana wai menene lamarin matan shugaba, ba dan komai ba dan darajanta shugaba ya sakauta masa da alkhairi akan karamcin da ya masa. An gane ko? Inda ya so sai ya ce to menene sha'anin matan sarki akan abin da ya wakana, sai ya ce ma balun niswati lati qata'na aydihunna, dan haka duk abin da babu wata fa'ida game da bayyana shi to a baya halatta ka bayyana abin da ake bukata kai kinaya. Sai ya ce ma balun niswati lati qata'na aydihun, wannan kuma salo ne wanda yake na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wa'azi. Idan wani yayi laifi manzon Allah idan ya fito cikin jama'a zai yi khutba, manzon Allah bai cewa me yasa wani yake kaza, sai ya ce me yasa mu jama'a suke yin kaza, me yasa jama'a suke yin kaza, ko me yasa jama'a ba sa yin kaza, kuma alhali ya san da me laifin gashi a cikin jama'a. Don haka kenan me ake cewa kowa yayi zagi a kasuwa ya san da wanda yake. An gane ko? Nan da yace ma balun niswati lati qata'na aydihunna, duk mai hankali ya san da wa aiki, shine yace me ya samu matan da menene sha'anin wato matan da suka yanyanka hannuwansu, sai yace inna rabbi bi kaidihinna alim, lalle ubangiji na masani ne game da kaidin su da makircin su. Qala, sai shugaba ya fada ya sanya aka tattaro masa waɗannan mata daga cikin jimillar, akwai matar shi wadda ta nemi Annabi Yusuf ya bata hadin kai. Qala, sai shugaba ya fada ma matan da ya bayan ya tattara su, yace ma khabu kunna, yace wai menene lamarin ku, idrawatunna yusufa an nafs, lokacin da kuka nemi Yusuf ya baku hadin kai, yanda Annabi Yusuf ya lullube shi ma shugaban sai ya lullube. Anan an ce yace ba matan ma sha'anu kunna, alhali kuma ya san matar shi ce ita tayi. An gane ko? Ba dan komai ba shine dan saboda an ce wasu daga cikin mata sun bata shawarar cewa wato tayi masa biyayya Annabi Yusuf ta nemi ya bata hadin kai, ko kuma ya zamanto ya ce ma khabu kunna, menene lamarin ku, amma ba dan yana nihin su da laifi ba, yana nihin matar shi kenan, ya lullube ta domin dai tana cikin su. Ma khabu kunna, shugaba ya ce menene lamarin ku, idrawatunna yusufa an nafsi, yayin da kuka nemi Yusuf ya baku hadin kai. Ulana, waɗannan mata gaba daya sai suka ce hasha lillahi, suka ce Allah ya tsare mu, ma alimna alaihi minsu, ai ba mu sani ba wani mugun abu game da Annabi Yusuf, wani al'amari na ha'inci ba mu sane shi ba game da shi, ma alimna alaihi minsu, ba mu sani ba wata wani wato mummunan lamari game da Annabi Yusuf. Abinda ake nihi da su anan shine ha'inci. Qalat imra'atu al-aziz la'ana hashasal aqab, matar shugaba sai ta ce a yanzu fa gaskiya ta tabbata ta fito hili, tace ana rawatuhu an nafsihi, tace ni na nemi ya bani hadin kai a farko ba shi bane ba, wa innahu la min as-sadiqina, kuma shi yana daga cikin masu gaskiya da yace hiya rawadatni an nafsi. An gane ku? Shine yace kenan qalat imra'atu al-aziz, matar shugaba sai ta fada tace al'ana a yanzu hashasal haqq, gaskiya ta bayyana ta fito hili, ana rawatuhu an nafsi, ni na nemi ya bani hadin kai, amma sai yake kamar yanda ya gabata, wa innahu la min as-sadiqina, lalle Yusuf yana daga cikin masu gaskiya game da cewa ita ce ai ta nemi in bata hadin kai, ba ni ba na nema. Zalika, Annabi Yusuf sai ya ce na aikata haka ne, na dawo da dan aikin sarki cewa ba zan fito ba, sai ya tambayi matan nan menene lamarin su, liya alama, dan shi shugaba yayi sani anni lam akunhu bil gaibi, ni ban ha'ince shi ba a hali wanda yake na fake, wa anna allaha la yahdi kaydal kha'ini, domin ubangiji ta'ala baya shiryar da wato makirci na masu ha'inci kenan zuwa samun abin da suke ne. Duk abin da suka kulla ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bata aliyarsu. Don haka kasancewar anan kamar yanda wato yake cikin hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada cewa hudif, an gane duk da cewa wato anan shine malamai suke cewa wannan yana nuna wato hakuri wanda yake na annabi Yusuf, gashi kai tsaye fa yana cikin kurkuku kuma ya jima yana zaune a cikin kurkukun, aka nemi cewa ya fito, yace ba zai fito ba sai an je an yi kaza, sai an je an tambayi wannan mata sun bada amsa game da lamarin da ya gudana tsakaninsu. Shine kenan anan shine yake cewa wa anna allaha la yahdi kaydal kha'ini, sai yace wa ma ubarri'u nafsi, wato annabi Yusuf sai yake cewa wa ma ubarri'u nafsi, yace ni fa bana kubutar da kaina, ma'ana wannan maganganu da nake ba ina yi bane ba dan in tsarkake kaina in wanke kaina game da laifi, yace innan nafsa, yace domin lalle ita raila ammaratun bisu'i, yace me yawan umarnin me ita ne game da miyagun ayyuka, illa ma rahima rabbi, sai dai wanda Allah ya ji kai Allah ke bashi tsaro game da ayyuka na alfasha, amma ba nayi haka bane ba domin in nuna muku cewa ni na ƙure ne in wanke kaina game da ayyuka waɗanda suke na banza. Shine yace wa ma ubarri'u nafsi, yace bana kubutar da kaina game da duk wasu ayyuka waɗanda suke na banza, yace innan nafsa, yace domin ita rai la ammaratun bisu'i, yace mai umarnin me ita ne game da mugun abu a duk lokaci zuwa lokaci, akwai ran da kullun tana ingiza mai ita zuwa ayyuka waɗanda suke na banza. Sai yace illa ma rahima rabbi, ma'anan bi ma'ana man lil aqil, kamar yanda yace fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba, ma qaba ay man qaba, shine yace illa ma rahima rabbi, sai wanda ubangiji ya ji kai ya bashi kariya shi kadai ne zai iya tsira game da aikin sabo. Inna rabbi ghafurur rahim, yace lalle ubangiji na ku mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba kuma mashikai ne game da bayin sa mu'minai. Wa qala al-malik utuni bihi astakhlisuhu li nafsi, shugaba sai yace ku je ku zo mun da shi, astakhlisuhu li nafsi, zan ke bance shi ga kaina nawa ne banna tarayya da kowa, kawai Yusuf makusanci ne a fadata. Falamma kallamahu, lokacin da annabi Yusuf ya fito daga kurkuku ya zo fadar sarki, an gane ko, kallamahu sarki, wato falamma kallamahu, wato lokacin da annabi Yusuf ya zantar da shugaba, kada sai shugaba ya ce innaka al-yawma, lalle kai Yusuf a yau ladaina a wajenmu makinun, kai mai matsayin daraja ne, aminun kuma amintacce ne, mun yarda da kai, mun amince maka kuma kana da matsayi, an gane ko. Shine ya ce falamma kallamahu, wato lokacin da kenan shi dan aike ya je ma annabi Yusuf ya ce masa ka amsa ma sarki, annabi Yusuf ya amsa ma sarki ya fito ya zo, an gane ko, sarki ya ma annabi Yusuf magana, annabi Yusuf ya maida masa sai ya ce masa innaka al-yawma ladaina, yace lalle kai Yusuf yau a wajenmu makinun, ma'abucin matsayi ne na daraja, aminun kuma amintacce ne. Qala ja'alni ala khaza'ini al-ardi inni hafizun 'ali, annabi Yusuf sai ya ce ranka ya dade, ja'alni ala khaza'ini al-ardi, sanyani wato mai kula akan taskoki waɗanda suke na kasan Masar, ma'ana duk wani suto wanda yake na arziki ka sanya cewa ni ne wakile shi, yace inni hafizun, yace ni mutum ne wanda yake mai kiwon duk abin da aka bashi ajiya, alimun kuma masani ne dangane da maslaha ta jama'a, an gane ko. Don haka anan yana nuna mana matsayin da kaga ka cancanta ka rike, kuma in baka nema ba za a ba wanda bai cancanta ba, ba laifi kana iya fitowa ka nuna matsayinka, an gane ko. Amma anan ba ka nuna matsayinka bane ba dan a baka wannan matsayi ka rike, a saboda maslaha ta jama'a, dan in baka amsa ba to wanda bai cancanta ba zai amsa, wanda bai cancanta ba ko in ya amsa banna za ta biyo baya. Don haka anan malamai suka ce duk wani matsayi da Allah ya kai ka, in ka kasance a cikin jama'ar da sun jahilci matsayinka kuma alhali suna da buƙatar abin da kake da shi, to ba laifi kana iya bayyana musu matsayinka domin su amfana da kai. Don haka yace ma shugaba ij'alni ala khazainil ardi, yace mai sanyani mai kula wato akan taskoki waɗanda suke na ƙasar Masar. Inni hafizun, yace ni mai kiyayewa ne, mai kiwo ne game da duk abin da aka bani ajiya da duk abin da aka bani na amana. Alimun kuma masani ne dangane da maslaha ta jama'a. Ubangiji ta'ala sai ya ce wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa minha haythu yasha nusibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u ajran muhsinin wala ajrul akhirati khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun. Wa kadhalika makkanna li yusufa fil ardi, ubangiji ta'ala yace haka muka tabbatar haka al'amarin yake. Wato kamar yanda muka fito da annabi Yusuf kenan daga cikin kurkuku, ubangiji ta'ala yace makkanna li yusuf fil ardi, haka muka tabbatar masa matsayi na daraja wato a kasar Masar ko kuma a ban kasa. Yatabawwa minha haythu yasha, ubangiji ta'ala yace yana zama ya sauka duk inda yaso a kasar Masar, maimakon da yana rabe-rabe. To a yanzu ya zama dan gari, kuma ya riga ya zama masu suke da gari domin shi yake da matsayi a fada. Wannan sakayya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga duk mutumin da ya dau hakuri akan jarrabawar da Allah ya masa, shi yake da ƙarshe wanda yake kyakkyawa. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce ma manzon sa fasbir innal aqibata lil muttaqin, ka dau hakuri, ƙarshe kyakkyawa na masu tsoron Allah ne. Mutanen da suka dau hakuri suka maida al'amarin su zuwa ga Ubangiji. Don haka a ƙarshe Allah ya fito da shi daga kurkuku, kuma ga matsayin da ya masa. Shine yace wa kadhalika, ubangiji ta'ala yace kamar yanda muka fitar da shi daga kurkuku, wanda fitar da shi daga kurkuku wata ni'ima ce ta musamman. Makkanna li yusuf fil ardi, haka muka tabbatar ma annabi Yusuf matsayi na daraja a kasar Masar. Yatabawwa minha haythu yasha, kenan in ka dauki al alif wal lam anan lil ahad, wato yana sauka duk inda yaso a cikin garin, domin a ƙarshe mulkin kasar gaba ɗaya Allah ya bashi. Ubangiji ta'ala yace nusibu bi rahmatina man nasha, muna shafar wanda muka ga dama daga cikin bayinmu da jin kan mu, jaddada masa ni'ima akan ni'imomin da muka masa. Wala nudhi'u ajral muhsinin, ubangiji ta'ala yace masu kyautatawa ba ma tuzartar da ladansu. Duk wanda ya dau hakuri akan jarrabawar da Allah ya masa, Allah ba zai tuzartar da ladansa. A ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yaye masa kuncin da yake ciki, kuma zai maye masa gurbi sama da abin da ya rasa. Sai ya ce wala ajrul akhirati, lalle wato lada wanda yake na ƙarshe shine wannan lada wanda yake na lahira. Ubangiji ta'ala ya ce khairul lil ladina amanu, shi yafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani. Wa kanu yattaquna, kuma suka zamantu suna tsare dokokin mu. Duk wanda ya yi imani da Allah ya tsare dokokinsa, to sakamakon da Allah ya tanada masa a gida na ƙarshe kiyama ya fi sakamakon da aka bashi a nan duniya. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana mumini shi yake cin riba biyu, ma'ana tsuntsu biyu yake jifa da dutse ɗaya. Duk aiki kyaukyawa idan mumini ya aikata a rayuwarsa ta duniya, a duniya Allah zai biya shi, sannan bayan sakamakon da Allah ya tanada masa a kiyama. Shi kafiri shine in ya aikata aiki mai kyau a duniya Allah yake biyan shi, amma a kiyama ba shi da komai. Don haka anan da Ubangiji ta'ala yace nusibu bi rahmatina man nasha wala nudhi'u ajral muhsinin, sai yace wala ajrul akhirati, yake cewa lalle wato lada wanda yake na gidan karshe ita ce lahira. Khairul lil ladina amanu, shi yafi alkhairi ga waɗanda suka yi imani. Wa kanu yattaqun, kuma suka zamanto suna tsare dokokin Ubangiji. Saboda annabi Yusuf da ya shiga cikin kaso, da'awa yayi kira zuwa ga kadaita Allah a cikin ibada, haka yayi kokarin musulantar da wasu a cikin kurkuku, haka lokacin da sarki ya kusantar da shi ga fada, yayi kokarin musulantar da mukarraban sarki, hatta da shi sarkin sai da ya musulunta da sauransu. To wannan duka wannan matsayi ne da Allah yake kai bawa, wannan darasi ne Allah yake ba mu kenan. Duk abin da ya samu bawa na tsanani ya dau hakuri, ba zai dawoma ba a cikin wannan tsanani, Ubangiji ta'ala zai yaye masa, kuma zai bashi karshe kyakkyawa kamar yanda ya ma bawansa annabi Yusuf alaihi salam. Nan zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.